sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan daren Asabar 18 ga watan Nuwamba shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 25 31 41 da kuma 60 a jamhuriyar Niger ana iya ji mu ta tashar VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a Sarauniya Nomad Dalal da Niya sai kuma Alpha Radio a birnin Kumasin Ghana yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com jama'a barkanku da warhaka baba ya ko mai kiri ne tare da Ladan Ibrahim a yawa muke farin cikin saki saduwa da ku a wannan lokacin to ko bayan labarai za ku ji ra'ayoyin wasu mazauna jihar Anambra akan zaben da suka yi a yau za mu kuma kawo muku shirin tsintsiya madaurinki daya da kuma shirin jawabai daga tattawan arewa sai kuma wato labaran wasanni daga kasar Najeriya amma duk sai kun sha labaran duniya
Tausare assalamu alaikum yanzu haka dai shugabannin jami'ar shugaban Robert Mugabe ta Zanu PF ta faɗa yau Asabar cewa za ta gudanar da wani taro gobe Lahadi idan Allah ya kai mu domin ganin kawo tsawon ƙarshen mulkin Mugabe wasu majoyi guda biyu ne masu tushe suka shaida wa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa za su mayar da mataimakin shugaban ƙasa Emmerson Mnangagwa wanda shugaban Mugabe ya kora a cikin satin can ta gabata kana shugabannin suka ce za su yi watsi da yunkurin da Mugabe yayi na ganin matarsa ta gaje shi musamman daga mukamin sa na shugaban mata na jami'ar tasu ta Zanu PF daya daga cikin shugabannin jami'ar wanda ya tabbatar wa Reuters da batun taron goben ya ce yanzu za su amince da shawarar da gundumomi tare na jami'ar suka yanke cewa shugaba Mugabe ya sauka daga shugabancin kasar da ma na jami'ar taron na gobe yana zuwa ne a daidai lokacin da wato dubban matasa suka titunan birnin kasar a yau Asabar suna gudanar da zanga-zangar kiran shugaba Mugabe ya sauka wasu daga cikin su ma har sun dumfari hanyar gidan shugaban kasa suna kira da shugaba Mugabe yayi murabus wannan gidan dai shine inda ake wa shugaban daurin talala kuma nan ne ake tattaunawa akan yadda ya murabus sai dai kuma sojoji da suka hana masu zanga-zangar isa dab da gidan sai wani matashi dan shekaru 26 mai suna Rotendo Mai Sari ya cike cewa gaskiya sojojin ba su yi musu adalci ba amma ya ce suna nan sai sun ga abin da ya ture wa buzu nadi akalla mutane biyar ne suka mutu jiya Juma'a a kasar Kenya lokacin da aka yi kokarin tarwatsa masu zanga-zangar nuna goyon bayan shugabannin adawa Raila Odinga musamman akan zaben da aka gudanar a kasar wanda haifar da damuwa a cikin kasar yan sanda sun harba hayakin nan mai sa kwalla ta da watsa ruwan zafi domin hana masu zanga-zanga kaiwa babban filin da ke fadar gwamnatin kasar inda shugabannin adawa zai yi jawabi yan sanda sun ce mutane biyar da suka mutu jama'ar gari ne suka jefe su har lahira bayan sun kama wasu suna sata lokacin zanga-zanga amma kuma jama'a suka ce ƙarya yan sandan ke yi su ne suka halbe su yan sanda sun ce ko kusa ba su yi amfani da harsashi mai kisa ba dama dai tun farko wannan satin yan sanda sun ce ba za su bari wato Odinga yayi wa taron magoya bayan sa jawabi ba bayan ya dawo daga balaguran da ya zo na Amurka da Burtaniya a kan batun zaben kasar ta Kenya da ya samu tangarda tun daga lokacin da aka fara zaben na farko na shugaban kasa sai wasu shedu sun ce sun ga masu zanga-zanga suna jifan yan sanda da duwatsu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson a jiya Juma'a ya gana da ministocin harkokin wajen kasashen Afirka har su 37 da ma wasu wakilai daga kasashen Afirka makasudin wannan taron ku shine batun cinikayya da suka hannun jari tsakanin Amurka da su waɗannan kasashe sai kuma batun yaƙi da ta'addanci da samar da shugabanci na gari ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce tana duban makomar nahiyar ce abinda za ta zama a shekara ta 2021 lokacin da za ta zarta duk wata nahiya yawan jama'a da mutanen da ba za su gaza biliyan biyu ba wakilin wannan gidan rediyo mai aiko da rahotanni daga ofishin jakadancin Amurka Cindy Sen ya ambato sakataren harkokin wajen na Amurka na cewa matsayinsa na sakataren harkokin wajen Amurka bai samu damar ziyarar kowace ƙasa daga cikin nahiyar ba kafin ya zama sakataren harkokin wajen amma yanzu ya zarci kasashe da dama a cikin nahiyar kuma yana fata ya ƙara ziyartar wasu da dama domin yanzu haka akwai wannan shirin ma a ƙasa sai dai ya ce ya zaku ya ga yayi wannan ziyara kuma ba zai iya hakuri ba har sai bayan wannan ziyara kafin ya kira wannan taron kafin da ya zama watsalan sakataren harkokin wajen Amurka karkashin wannan gwamnatin shugaba Donald Trump shine shugaban kamfanin mai na Exxon Mobil yace gwamnatin Trump ta kudure aniyar mayar da hankali akan bunƙasa kikkiawan dangantaka na tattalin arziki da na kula kikkiawan wato alaka da kasashen na Afirka musamman akan abin da ya shafi ciniki da saka hannun jari sai da tilasan yace samar da ci gaba mai ma'ana ya dogara ne kacho kam akan yanayi mai kyau da gwamnati mai alƙibla yace samar da gwamnati na gari ya wuce gaban samun zabe karɓarbe
Ladan Ibrahim a yau kenan aka saurara da labaran duniya kuma da dazu ne aka kammala zabe da ake yi a jihar Anambra inda za a zabe sabon gwamnatin jihar wasu mazauna garin sun yi ko kuma sun yi bayyana ra'ayin su game da kura'u da suka kada a yau
My name is Onwuga Chukwudi. The election as it is free and fair.
In Chukwudi kenan wanda yace an gudanar da zaben da adalci ba tare da wani tashin hankali ba. Ya kuma yaba hukumar zabe ta kasa bisa kokarinta wajen horar da ma'aikatanta don tabbatar da nasarar zaben.
Sunana Muhammadu Sani Mai Shayi a Dikefal a Oka. So zabe yadda muka ga kaya dai alhamdulillah an yi zabe lafiya. Saura kuma mu jira abin da muka zaba Allah zaba mana mu fiya.
Sunana Ibrahim Ali daga Oka. Gaskiya zabe dai mun ga ni zabe la lafiya ba tashin hankali gaskiya muna godiya ga wannan tsaron ma da aka ba mu gaskiya to sai dai mu jira sakamako Allah ya ba mai rabo sa'a kai
sunana Aminu Kabiru kuma muna murna da wannan abin da aka yi dan da ana cewa ba za a yi zabe ba za a yi Biafra amma Allah ya kawo mu yau rana mun yi shi lafiya muna fatan Allah ya ba mu shugaba na gari muna abin da ya dace
sunana Ajiya Irbana daga cikin Anambra State Oka wallahi na kada kuri'a da kyau tsakani da Allah ni ban zata wannan kuri'a dai haka ba wallahi ban taba yin zabe irin wannan kaman da aka yi a Anambra da sun ce kar a fita zabe kuma jama'a sun fita mun kada kuri'a wallahi gwanin dadi Allah ya sa a dace
duk da cewa mutane da dama sun shaida mini cewa an yi zaben cikin kwanciyar hankali da lumana zaben da ya fuskanci wasu kalubaloli kamar kasa isar da kayan zabe cikin lokaci a wasu wurare a wasu rumfunan zabe kuma aiki ya dan tsaya saboda rikicewar na'urar tantance katunan zabe Alfonso Sokorigwe muryar Amurka daga Oka Nigeria.
To madalla a gaida Alfonso Okoro Igwe. Yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku shirin tsintsiya madaurin kida.
Tsintsiya madaurin kida. Assalamu alaikum masu sauraron tsintsiya madaurin ki daya Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin Yan majalisar dattijai da ta wakilan Najeriya waɗanda suke wakiltar jama'an su shin yaya suke ganin za a fahimci juna a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya ba tare da nuna bambancin addini ko kabila ba Wakilin sashen Hausa Madina Dauda ce ta taimaka ta samar mana waɗannan ra'ayi.
Sunana Honorable Ngolu Timothy Simon ni ne wakilin mazabin fanshin Kanke Kano Federal Constituency na Plateau State, jami'ar PDP. Wannan matsalan da aka sani da addini da kabilanci da sauransu, bari in gaya miki gaskiya. Da zuwan wannan National Assembly wannan abin taso kasu sai su sai a karkashin shi shugabanmu speaker Yakubu Dogara yadda ma aka yi zaben sa zai ya nuna cewa ba yi zaben sa ta hanyar dalilin addini ko kabilanci ba wannan abin ya kwantar da hankalin addini da kabilanci a wannan 8th House of Representatives da nake miki wannan magana mutane ne suna you know siyasa da juna da sauransu ba za a rasa irin wayannan abubuwan ba kowa zai so ya nuna saboda daga wani wuri ne kazo dole wannan abun ba zai yi cewa zaka manta da addinin ka inda ka fito ko kabilanka inda ka fito ba amma yadda aka sa ta shiga cikin siyasa ta so ta dagula siyasa kaman yadda da take wallahi a yanzu din nan ba ta nan saboda ki duba yawancin abokanin shi speaker wanda shi kristiyana yawancin abokanin shi musulmi ne za a je ko ina speaker zai je
auren abokane colleagues musulmi mu je mu shiga masallaci mu zo na mu yi tare za mu je church kuma tare da musulmi sai su bi shi har church mu je mu zo na mu gama sujada lafiya kin ga wannan abin ya karfafa mu wannan abin ya kawo sabon dangantaka a wannan majalisa yanzu abokantakan mu da abokane mu yawane mu musulmi wallahi yayi karfi fiye da yadda da yake inda da ba mu zuwa yanzu muna zuwa inda da su ba su zuwa yanzu suna zuwa yanzu za mu je mazaban speaker mu je mu wakilce shi a babban bukin da za a yi a kauyen shi kristiya guda hudu musulmi guda hudu za mu tafi bai mu je mu wakilce shi a wannan wurin wallahi ba a wannan lissafin siyasa da kabilanci da addini kamar yadda da ake yi in kowa zai bi ta haka na ba da gaskiya cewa wannan abin za ta mutu muna tashi anan mu je subuki a Kano mu je subuki a ina mutanen Kano honorable Musa yana zuwa kauye na yana da aboki a kauye na an yi rasuwa a wurin ya kama hanya yaji har yaji an yi biso ya koma so wannan abun fa waɗansu ne wanda suna ganin in ba za a samu riba ta wani hanyar da ya kamata sabe da yasa ba a zo ta hanyar addini ko kabilanci wannan abun baya tasiri kuma yanzu saboda kowa idanunsa ya waye mun gane komai da komai
sunana honorable engineer Abdullahi Umar Faruk a mazabar birnin Kebbi Kalgo da Bunza jihar Kebbi APC a daina son rai ga dukkan al'umma matsawa aka tsaya aka mai da kula guda na gina kasa ba tare da an sa son rai ba insha Allah za a samu wannan hadin kai na zaman takiwa tare wannan shi dai harka ta gina kasa ba wai zancin wakilan jama'a dai bane amma dai namu gudun wanda zamu yi shine mu kanmu mu tabbatar da cewa mun tsare gaskiya ko mun bi ka'idodi waɗanda shi kundin tsarin mulki ya shata muna da kuma zamantakewa da mu da mutane an yi tsakani da Allah babu son rai wannan idan muka fake shi insha Allah za a samu hadin kai kuma da zaman lafiya a ƙasar mu
sunana Yusuf Buba Yakub ina wakiltan Gombe Hong Federal Constituency Adamawa State jami'a APC to da shawo kan matsalolin shine a yi shugabanci mai kyau a sawa mutane abun yi musamman matasan mu su samu aikin yi mata su samu sana'o'i sannan kuma a samu abubuwa da na rayuwa kaman hanya kaman wuta makarantu ya zamanto mutum zai tashi akai yara makaranta ba tare ma da sai ya biya kuɗi ba gwamnati ta bada free education at least primary da secondary sannan kuma bayan da wannan maganan asibitoci mutane su samu asibitoci free ba sai sun biya kuɗi ba wayannan basic things idan mutane suka samu to ina tabbatar miki ba wanda zai magana raba kasa
honorable Abubakar Yunus Ahmad Abubakar to member ne wanda yake wakiltar mazabar Yamal Tude ba daga jihar Gombe kuma jam'iyyar APC shawara dai shine a halin da muke ciki a yanzu kaman da kuka faɗa kuka gano cewa akwai wannan bambance to dole ne mu tsaya ko ta nahiyoyi ma'ana nahiya ko jahohi in ma kabila ce in ma addinance ne a dauko ainihin kundin nan ta tsarin mulki wanda ya hada mu a bincike shi a yi shi falle daddaddaya a kalli musamman abubuwan da ya kama na hadaka a duba a ga cancantan shi ko rashin cancantan shi yiwuwan shi ko rashin yiwuwarsa in kowa ya duba suka yi kowa ya duba nashi ya kawo nashi shawarwari sannan kuma dole a samu matattara guda daya wanda za a zauna a dubi wannan abubuwa din a ga yadda za a hada su ya zama mu canzawa kanmu kundin tsarin zaba abinda ake kira restructure da ake ta maganar nan kowa yana da iko kowa su zauna wanda yake ji abin nan ba dai ko kai ɗayan ka ne ma to ka tsaya ka kalli abin da kake bai dace ba amma akwai tsari wanda ake yi Federal Council of State su ne idan aka yi domin in ka duba daga Council of State na akwai gwamnonin nan su ne kananan hukumomi har zuwa ward kowa kowane gwamna zai tattaro na jihar shi da nahiyar shi ma'ana ana maganan shiya south east ko north east ko waye in aka hada in su wannan council of state suka hado sai su kama majalisa kowa a majalisar nan kowane yanki yana da wakili 360 ga sanatoci 109 kowane jaha tana da sanatoci guda uku sai dai kila FCT ne take da guda daya FCT din kuma tana da membobi na reps guda biyu ita ce mafi karanci akwai masu hudu, masu biyar, masu shida, har akwai masu 24. In aka hadu dukan mun nan za mu zauna mu ga wanda ya cancanta, sai kuma a fidda mafita yadda zai fidda mu.
Sunana Sadiq Ibrahim Nasim, ina wakiltar mazabar Song da Fufore daga jihar Adamawa, kuma ni dan jam'iyyar APC ne. To na farko dai mutane suna ganin kan cewa bambanci da muke da shi na kabilanci da na addini da bangaranci kamar kan cewa wani abu ne wanda zai wargaza shirin kasar nan. Wannan ba zai wargaza komai ba. Abun nan lura da shi shine kasashe da yawa ai da haka suke kuma fiye da haka. America ko Ingila ko duk inda muke gano waɗannan su din ma da su da addinanci, su da kabilanci, su da irin wannan abu. Don haka mu yanzu shekara 1960 muka samu yanci kanmu, muka zama kasa guda. Shekara nawa yau? 50. Waɗannan kasashe da kirga miki na America da kasashen Turai sun fi shekara 500 suna tare. Shi yasa wannan abu ya tafi. Mu ma abu da ke faruwa kasar nan, muna da abu da ake kira institutions, national institutions, wanda suke haɗa kai. Soja, dole ka soja zaka zama jami'in army ɗaya ne, ko a tura ka Katsina, ko a tura ka Aba, ko a tura ka Malumfashi, ko a tura ka Adamawa, dole ka je ka zauna can mai maka aure mace can. Muna da national assembly nan, akwai sanatoci guda 109, membobi 360, dukkan mu mun abokan juna ne yanzu. Komin yadda kake yanzu zaka samu akalla mutum 20-30 wanda kuna kana telefon na suna kiran kana kiransu. Zaka je aure Aba, za su maka aure Adamawa, zaka je Katsina, za a je Kano. Kaga wannan ma yana haɗa kai. Akwai abubuwa Federal Civil Service, wanda shi ma abu ne mai haɗa kai, mai zai sa mana haɗa kai. Don haka ni ina ganin mun cika emphasizing abun da ke raba mu, maimakon mu dinga emphasizing abun da ke haɗa mu. Don haka ni ina ganin haƙuri ne kawai za ta yi da juna nan gaba, mun ba a zamanin nan namu ba, a zamanin 'ya'yanmu ƙasar nan za su zama ɗaya.
Ko yarda da 'yan uwa banda kushi ko zagin wani, masifa babu kyau tun da an yi a baya ko mun gani. Wuce da bakin cikin juna Allah ke magani.
Da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shiri a yau, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A madadin wakilin sashen Hausa Madina Dauda, Jummai Ali ke cewa a tuna fa, sai da zaman lafiya da kwanciyar hankali ƙasa za ta ci gaba. A kasance lafiya.
Waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko ƙarfe 3:48 na rana a nan Washington. Ga shirin jawabai daga dattawan Arewa.
Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba sharar fagen, ga gogon naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
I am Ochuma Ochoha Indigo.
Shugabar ya kai jarar aiki yankin kudu maso gabas, inda ya ja hankalin kabilar Ibo da cewa suna da jama'a dukkan Najeriya, da haka su kauce wa batun Biafra.
President Buhari is a man who exercises an economy of speed.
Bola Tinubu ke jinjina shugabar ya taron kaddamar da littafin mulkin shugaban na rabin wa'adi mai shafi 360 da jami'an labaransu suka wallafa. Sanata Indumi ya samu nasarar dawowa majalisa bayan dakatarwa ta wata shida. Shugaban dillalin kayan marmari na Najeriya Ibrahim Abdullahi ya ce sun shiga yajin aikin sayo lemo daga Benue don wani buhu da ba su yarda da shi ba da jihar ta kirkiro da kuma tsananin haraji.
Gwamnatin jihar Nasarawa ta bude hekta akalla 10 duk wani lemo da ke Benue wanda yake so a saye shi a kawo arewacin arewa, to ya kawo wannan gurin ya zube in mun ga abin da muke so mu saya.
Rundunar 'yan sanda ta musanta janye jami'an tsaron gwamna Willy Obiano kan zaben gwamna Anambra, ta ce yana ma da 'yan sanda 221. Nasura da Malika Yamurar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Yanzu kuma bari mu shiga zauranmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne Sheikh Halur Abdullahi Maraya daga Kaduna da kuma Pasto Simon Lado daga Kano. ga Sheikh Halil Abdullahi Maraya.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa afi sayyidina tahirin wa sahibi jami'an haqqaqadun kidaril azim. Assalamu alaikum ƴan uwa mutanen arewacin Najeriya. Arewacin Najeriya yanki ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya masa albarkoki masu yawa. Ita kanta Najeriya ƙasa ce da Allah ya mata albarkar mutane masu yawa, wato fiye da mutum miliyan 170. Arewacin Najeriya ya fi samun kaso mai yawa daga cikin wannan fiye da mutum miliyan 170 da Allah ya wa Najeriya arziki da shi. Sannan bayan haka za ka ga Najeriya in ka duba za ka ga ƙasa ce wacce take da faɗin murabba'in kilomita 923,768, amma fiye da kashi 71 na wannan faɗin ƙasa da Allah ya wa Najeriya za ka ga cewa abu ne wanda za a iya noma shi. Wato in an noma wani abu a can bai yi ba, wato za ka ga a wancan ɓangare wannan abu ya yi. Duk duniya ba wanda take da wannan kamar Najeriya. In ka duba sai ka ga fiye da kashi 70 kuma daga cikin 100 na ƙasar noman nan da Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta Najeriya yana are. Da sai dai babban abin takeici sai ka ga cewa wato yankin da Allah ya mishi arzikin nan mai yawa, sannan gashi kuma in ka duba to jan ɓangaren shugabanci za ka ga cewa yankin arewa ne ya fi samar da shugabannin ƙasa da suka fi daɗewa suna mulki. Domin idan mutum duba akwai ɗan arewa wanda ya shekara 9 yana mulki, akwai ɗan arewa wanda ya shekara 8 yana mulki, akwai ɗan arewa wanda ya shekara 4 da wata 3 yana mulki, akwai ɗan arewa wanda ya shekara 5 yana mulki, akwai ɗan arewa wanda ya shekara 3 yana mulki, kaman haka dai. To idan mutum ya duba ga shugabanci, ga faɗin ƙasa, ga yawan jama'a, to bai dace a ce arewacin Najeriya ya samu halin da ya samu kansa ba a yanzu. Gashi ƙasar Najeriya tana ɗauke da mutane fiye da miliyan 100 wanda suke cikin talauci, wanda ba sa iya samun aƙalla dala guda a rana. To sai ka ga mafi yawan waɗanda suke da rashi a ƙasarmu ta Najeriya suna arewacin Najeriya ne. Za ka ga yanki ne wanda ake yawan samun tashin hankali tsakanin mabiya addinin Kirista da mabiya addinin Musulunci, ko da yake alhamdulillahi wannan abu ya daɗe ba a samu irinsa ba, banda abin da aka ɗan samu a 'yan kwana biyu. To sannan ga yankin yana fama da wani abu wanda ke shi bai san Kirista ba, bai san Musulmi ba, bai san ma wanda ba shi da addini ba, wato matsalar ta'addanci ɗin nan da ke faruwa musamman a yankin arewa maso gabas, inda za ka ga an faɗa tashoshin mota, an sa bama-bama coci-coci a masallatai, a makarantu da makamantan haka. Sannan za ka ga sace jama'a sanadiyar wannan ta'addanci, abubuwa dai marasa kyau, Allah subhanahu wata'ala ya mana maganinsa.
Shi ma Pastor Lado ya ce,
to salamu alaikum jama'a, ƴan uwana, ƴan arewa. Ni ne Pastor Simon M. Lado daga Darika Ekwa. Ina so in jawo hankalinmu game da mahimmanci da amfanin zaman lafiya a arewa. Zaman lafiya shine garkuwa, shine abin da zai kawo mana ci gaba da kuma bunƙasa tattalin arziki na wannan ƙasa tamu, musamman yankin mu na arewa. Ana tuna a cikin littafi mai tsarki shi jagoranmu wato Annabi Isa Yesu Almasihu yayi koyarwa da yawa akan zaman lafiya da kuma mahimmancin zaman lafiya. A cikin littafin Matthew, cikin littafin Luka wanda muke kira Bisharu 4, yayi koyarwa da yawa, ya ja hankalinmu akan mu kaunaci zaman lafiya. A cikin littafin Zabura, Ubangiji ya nuna mana amfanin zaman lafiya, ya ce ma jama'ar Isra'ila, Annabi Dauda yayi addu'a domin zaman lafiya domin al'ummar Isra'ila. To don haka a matsayin mu na ƴan arewa ya kamata mu zama da fatan alheri akan zaman lafiyar ƙasar mu arewa. Har yanzu littafi mai tsarki ya jawo hankalin mu akan cewa mu nemi zaman lafiyar ƙasar, domin zaman lafiyar ƙasar shine zai zama mana da ci gaba. za mu nemi zaman lafiyar nan ta wajen yin addu'a da kuma yin fatan alheri domin kasar mu. Kadan daga cikin abubuwan da barnar rashin zaman lafiya yake kawowa ba abu ne wanda yake boyayye a gare mu ba. Yau idan muka duba a cikin kasar mu inda babu zaman lafiya ibada kanta ma ba ta iya yiwuwa. Sannan harkar kasuwanci ta neman abin zaman gari ita ma ba ta iya yiwuwa. Sannan wata walwala ta jin daɗi ta zama ko kuma a yi tafiya a sake a cikin salama ita ma ba ta yiwuwa. Waɗanda suke manoma aikin gona idan babu zaman lafiya yakan zama da matsala. Su kuma ƴan uwanmu da suke makiyaya Fulani su ma in babu zaman lafiya babu kwanciyar hankali. Domin yanzu idan ka duba biranenmu da ƙauyukanmu da karkara za ka gansu suna ta yawo da dabbobinsu a cikin gari da kan tituna. To duk wannan illa ce ta rashin zaman lafiya. Idan babu zaman lafiya babu inda za su je su samu guri su zauna dabbobinsu su samu abinci sannan mutanen karkaran da suka je su samu zaman lafiya da su. Marasa lafiya asibiti babu damar da likitoci za su zo su duba su su ba su magunguna. Zaman lafiya shine zai sa kasar mu ta ci gaba, shine zai sa kasar mu ta bunƙasa, waɗansu ƙasashe su zo su zuba jari, mutanenmu na arewacin arewa su samu ayyuka. Na tuna abin da ya faru a Maiduguri, Kano da waɗansu wurare. Duk wannan sakamakon rashin zaman lafiya ya zama da cewa babu wanda yake so izo in zuba jari ko kuma yi wani abu. Wassalam, Al-Salado Simon daga Kano. Na gode.
To, nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
To madalla, yanzu kuma ga labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
An tsara jadawalin fafatawa a matakin rukuni-rukuni na gasar ƙwallon ƙafa ta cin kofin nahiyar Afirka ta ƴan wasan cikin gida da za a gudanar a shekara ta 2018 mai zuwa. Gasar wacce ta kunshi ƴan wasan ƙasashe masu taka leda a gida za a gudanar da ita ne a ƙasar Morocco daga ranar 12 ga watan Janairu zuwa 4 ga watan Fabrairu. Wannan ne karo na uku da Najeriya ke shiga gasar wacce ake gudanarwa a duk bayan shekaru biyu. Kuma za ta fafata a matakin rukuni ne da kasashen Rwanda da Equatorial Guinea da Libya a rukunin C. Rukunin A na da mai masaukin baki Morocco da Guinea da Sudan da kuma Mauritania. Sai rukunin B da ya kunshi kasashen Ivory Coast da Zambia da Uganda da Namibia. Rukunin karshe wato rukunin D yana da Angola da Kamaru da Congo Brazzaville da kuma Burkina Faso. Kasar da duk ta lashe gasar za ta sami kyautar dalar Amurka miliyan 1,250,000 maimakon dala 750,000 da kasar Congo ta samu bayan da ta lashe gasar wadda ta gabata. Kasar Kenya ta rada Paul Port a matsayin sabon mai horar da babbar kungiyar ƙwallon kasar ta Harambee Stars. Port dan shekaru 61 ya rataba hannu a kwantaragin shekaru biyu inda ya maye gurbin Stanley Okumbi wanda ya shugabanci kungiyar tun daga shekarar bara ta 2016. Port dan kasar Belgium ya yi aikin horar da ƴan wasa a can baya da kasashen Gambia da Burkina Faso. Idan muka leka kasar Ingila, Manchester City ta kara gyara zama a saman teburin gasar Premier bayan da a yau ta doke Leicester City da ci 2 da nema. Chelsea da ke ta hudu a teburin gasar ta koma a matakin ta biyu bayan da ta lallasa West Brom da ci 4 da nema. To amma hawan nata bai tsawaita ba domin ko ta koma ta uku bayan da Manchester United ta yi galaba akan Newcastle ta kuma dare matsayin na biyu a tebur. Tottenham da ta dade a matakin na biyu a tebur ta sauka zuwa matakin ta hudu sakamakon kashin da Arsenal ta bata a Emirates da ci 2 da nema. A kasar Jamus kuma kungiyar Bayern Munich ta doke Augsburg da ci 3 da nema wanda ya tsawaita yawan wasannin da ta buga ba a doke ta ba tun somawar aikin sabon kocin ta Jupp Heynckes. Haka ma a kasar Spain, Barcelona ta yi galaba akan Leganes da ci 3 da nema inda ta ci gaba da shugabancin teburin gasar La Liga ta kasar. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
To madalla jama'a, ba za mu ka samu daman kawo muku labarai a takaice ba, kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu. Sai kuma gobe idan Allah ya kama, madadin baki ɗaya ma'aikatan sashen hausa da muryar Amurka Baba Yakub Makerere ne ke sallama da ku. A kwana lafiya, Allah ba mu alheri na nasa. Amin, sun ma amin.